sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 25 31 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za su iya kamata su ce kai tsaye ta tashin FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai radio amfani sarauniya fara'a nomad download da kuma niya ha kuma na iya samu akan Alpha Radio na kuma su dake kasar Ghana. Masu na'urar computer ko a duk lokacin da suke son kamata su to suna iya samu akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masare assalamu alaikum barkamu da warhaka yanzu din ma Ladan Ibrahim Aiwa ne da Hafsat Maina Muhammad da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muka sake dawo muku da daren nan da wani sabon shirin a cikin wannan shirin zamu kawo muku tattaunawa da muka yi da Dr. Abdullahi Yusuf malami a Jami'ar Pretoria dake kasar Afrika ta Kudu wanda zaka yake hutun aiki a wata jami'a dake kasar Germany akan batun damborar siyasar wato kasar Zimbabwe kuma akan wannan batun ne muke so yau ku tira mu domin ku bayyana muna ra'ayoyinku kana ku ji abin da wasu ƴan Najeriya ke cewa game da batun dawo da Abdul Rashid Maina da suke cewa ana neman a shashantar da maganan yau ba za mu samu damar kawo muku labarin wasanni ba amma duk waɗannan sai kun cika kullu labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Shugaban Zimbabwe Robert Mugabe wanda ya dade yana mulkin kasar yayi kunnan kashi ga wa'adin da aka bashi zuwa karfe 12 na ranar Litinin din nan da yayi murabus ko a tsige shi. Mugabe a wani jawabin da yayi ta television ranar Lahadi ya ce bashi da niyan sauka daga mulki. Miliyoyin 'yan kasar ne suka saurari jawabin ta radio da television da tsamanin cewa za su yi bikin ganin ƙarshen mulkin kama karya na shekaru 37 ƙarƙashin Mugabe. Sun yi matukar bakin ciki inda wasu daga ciki har zub da hawaye suka yi yadda suka ji Mugabe na ikirarin zai yi shugabanci babban taro na jam'iyyar ZANU PF mai mulkin kasar a wata mai zuwa. A jawabin nasa Mugabe bai ambaci batun yin murabus ba kuma bai nuna alaman cewa ya dauki shigowar da sojojin cikin rikicin siyasar kasar da wani mahimmanci ba. A taron da jam'iyyar ta ZANU PF mai mulkin kasar ta yi a jiya Lahadi ne ta bashi wa'adin kuma ta dauki matakin korarsa a zaman shugaban jam'iyyar. Wace yana daga cikin waɗanda suka kafa ta shugabannin jam'iyyar sun nada mataimakinsa Emerson Mnangagwa wanda ya kora a farkon watan nan a zaman sabon shugaban jam'iyyar.
Amurka za ta saka Korea ta Arewa a jerin kasashe masu tallafawa ta'addanci matakin da zai kara matsin lamba ta fuskan kudi da diplomasiya ga gwamnatin kasar ta kama karya. Ya kyautu a ce an dauki wannan mataki shekaru da suka wuce in ji shugaba Donald Trump ya yi wannan furucin ne ko yau Litinin a fadar White House inda ya kira gwamnatin Pyongyang gwamnatin kisa da take amfani da kisa. Ana sa ran gobe Talata sashen Baitul Mali na Afrika zai bayyana sake maido da Koriya ta Arewa cikin kundin ma'aikatan harkokin wajen Amurka na kasashe masu tallafawa ta'addanci. Yanzu haka dai kasashen da ke cikin wannan kundi sun hada da Iran, Syria da kuma Sudan. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC.
Babu tabbas kan makomar ƴancin rani da wasu masu gudun hijira su 40,000 daga kasashen Afrika da ke Isra'ila bayan da wakilin majalisar dokokin kasar suka amince da wani daftari na tusa ƙeyar su daga kasar. Jiya Lahadi baki ɗaya majalisar ministocin kasar wacce ta zauna a birnin Kudus ta amince da a rufe gidan wakafi da ke hamadar Negev. Akwai dubban 'yan Afrika da suka shiga ƙasar ba bisa ƙa'ida ba da ke sansanin. Ana sa ran rufe gidan wakafin nan da 'yan watanni uku. Kuma 'yan gudun hijiran suna da zaɓin su koma ƙasashensu ko a kai su kurkuku. 'Yan Afrika yawancinsu talakawa daga ƙasashen da yaƙi ya daidaita da suka hada da Eritrea da Sudan sun yi tururuwa zuwa Isra'ila daga ta kan iyakar kasar ta kudancin tsakaninta da Masar ta zirin Sinai. Tun daga ƙarshen shekarar 2006 zuwa 2013 kamin a kammala gina wata babbar katanga wacce ta toshe hanyar da suke bi su kwararo cikin kasar.
Rundunar sojojin ruwan Argentina ta ce wata kungiyar ƙasa da ƙasa ta ƙara azama wajen neman wani jirgin ƙarƙashin ruwan ƙasar da ya bace a makon da ya gabata a yankin kudancin tekun Atlantika. Mai magana da yawun rundunar sojojin ya bayyana cewa an ribanya masu aikin neman jirgin waɗanda suka hada da jiragen ruwa da na sama daga akalla ƙasashe bakwai suna neman jirgin mai tafiya ƙarƙashin ruwa mai suna ARA San Juan wanda ya bace a ranar Laraba da ta gabata. Ya kara da cewa jirgin ya bada alamun cewa lalacewa a wani waje da ba a bayyana ba a sanarwar da yayi ta ƙarshe, kuma aka bashi umarnin zuwa Maldives Pata kilomita 400 daga kudancin birnin Buenos Aires. A halin da ake ciki, sojojin ruwan sun ce alamun tuntubar har sau 7 da aka samu a ranar Asabar ba daga jirgin ƙarƙashin ruwan bane, kamar yadda aka yi ta fata tun da farko. Labaran duniya kenan muka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka. Bari mu fara da batun rikicin siyasa da ta kunno kai a kasar Zimbabwe, kuma kamar yadda na shaida muku da farko, mun tattauna ne da Dr. Abdullahi Yusuf na Jami'ar Pretoria da ke Afirka ta Kudu, wato makwabciyar Zimbabwe. Kuma na fara tambayansa ne inda hankalinsa ya karkata game da wannan dambaruwar.
Robert Mugabe ya riga ya san sirrin komai da komai a cikin wannan rikicin da ake fama da shi, saboda ba su shugabannin sojoji ba suna yi ne ba saboda cigaban ƙasar, suna yi ne saboda kare muradan kansu, musamman ganin yadda ake gani a lokacin ba kamar yana so ya maida matar shi ta gaje shi maimakon shi mataimakin shugaban ƙasa Musa Ngwangwa. So ya riga ya san sirrin komai, saboda inda sojoji sun ci gaba sun ayyana cewa sun biyo mulki ne gaba daya, ya san illan abin da zai yanda zai yi ma siyasan Zimbabwe. Za a gansu kamar su yi kundin tsarin mulki karan tsaye. To yana amfani da wannan ne a matsayin shi na cikin gida, wanda sun sirrin abubuwa yana yawo da hankalinsu, saboda a jama'an Zimbabwe suna kiran shi mutum wanda ya san sirrikan abubuwa da dama, da ke kamar a turanci manipulation, ya iya jujjuya jama'a yadda ya shuke su, musamman mutanen jam'iyyunci. A yanzu dai za a jira tun da an ce jam'iyya ta yi mishi kiranye kila ya haƙura ya sauka daga kan mulki, amma abin da har yanzu gaba kura ne ba shi yaƙi mashi kanshi, sannan su masu kuma shugabannin jam'iyya.
To Dr. bari mu mashe ka can baya akan maganar farko da ka fara yi cewa waɗannan sojojin sun yi wannan abin ne domin biyan buƙatun kansu. Mutane za su yi mamakin jin wannan, me yasa kake kallon shi a haka ba don ƙasa su kai ba?
In ka duba kamar abin da ya faru a lokacin da aka fatattaki ko aka yi kwacen gonakin fararen fata wanda suke manoma, mafi yawanci gonakin wanda aka kwata aka ba an ba su waɗannan tsofaffin sojojin ne da kuma tsofaffin yan gwagwarmaya, wanda daga baya ba noma suka yi a gonakin ba. Haka kuma aka duba matsalar cin hanci da rashawa da ake fama da shi a Zimbabwe, da kuma matsalancin tattalin arziki, saboda sanin kowa ne a 'yan shekarun baya-bayan nan ko kuɗi ƙasar ba ta da shi, ta takardar kuɗi na Amurka wato dala suke amfani da shi. Amma duk da haka idan ka shiga ƙasar za ka ga bambanci tsakanin jama'a da kuma waɗanda suke mulki ko waɗanda suke tare da gwamnati. Su a wajensu komai bai canza ba, suna nan suna bushashensu da watakansu. Saboda haka ne ma a duk tsawon shekaru nan da aka yi ana shan wahala, ya ci gaba da samun goyon bayansu har ya zuwa yanzu.
To kana gani akwai wanda rasi da jam'iyyun siyasa ko kuma shugabannin Afirka za su koya daga wannan abin da ke faruwa a Zimbabwe yanzu nan?
To akwai darasi, amma ka san da yake tsarukan jam'iyyu da muke aifani da su a ƙasashe daban-daban ne. Ka ga kamar mu a nan wajajen mu a kamar yammacin Afirka, in an tsaya takara ba jam'iyya ne take takara ba har da shi ɗan takara. Amma irin tsari irin na su Zimbabwe da su Afirka ta Kudu, idan aka yi zaɓe jam'iyya ake zaɓa. To jam'iyyar da ta samu mafi rinjayen kujeru a majalisa, to shugabanta ko kuma jagoranta shi ne zai zama shugaban ƙasa take yanke, maimakon yadda ake zaɓen 'yan takara a irin wajajenmu. Amma dai ya kamata a ce zamanmu mutanen shugabanni da kuma 'yan siyasarmu abin hannunka mai sanda. Nuna musu cewa komai na da wa'adin shi. Yau shugaba Mugabe shekara wajen 37 yana mulki, mutane ja ba su taɓa farkin zai iya samun turjiya kamar yadda ya saba yanzu daga cikin jam'iyyar shi da kuma sauran mutanen ƙasa.
Daga nan jirgin mu ya rirka ko sai santa Afirka musab sab ko muga mulkin nan nadabid daku a kasar sadaka.
To a can Najeriya kuma wasu ne yake cewa ana neman shiritar da maganan dawo da tsohon shugaban hukumar Fansho Abdulrashid Maina bakin aiki, abinda gwamnatin tarayya ta ce wannan batu ba gaskiya bane. Ana bincike. Ga Nasir Adamu Ilkaya da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Yanzu dai mataki na gaba ake jira daga shugaba Buhari kan takaddamar dawo da tsohon jami'in Fansho Abdulrashid Maina da shugaban ya ba da umarnin korarsa daga aiki, inda ita ko hukumar yaƙi da cin hanci FCC ke cewa tana neman sa ruwa a jallo. Tuni shugabar ma'aikatan Najeriya Winfried Itaoyo ta miƙa shugaban rahoto kan yadda aka yi Maina ya dawo da kuma takardu da aka kwarmata da suka ce an ankarar da shugaba Buhari illar dawo da shi, amma duk da haka sai da aka yi fargarjaji.
The president has told you the president gets back to Nigeria. You can say the matter is closed or it's swept under the carpet.
Azanta wasu da gidan talabijin na Channels, kakakin shugaban Premier Adesina ya ce ba za a shiriritar da maganar ba bayan kammala nazarin rahoton binciken. Adesina ya ba da misali da yadda duk da ɗaukar lokaci an ɗau mataki kan tsohon sakataren gwamnati Babacir da tsohon shugaban hukumar bayanan sirri Mr. Oke. Mutane na cigaba da matsa lamba ga gwamnatin ta hanzar tafiyar da matsaya. Sabo Imamu dan APC ne da ke ganin ba a kyauta wa Maina ba.
Laifi yana presidency fa da shugaban ƙasa su suka ba da dama har Maina ya dawo aka nada shi a wannan mukami da ake tirka-tirka. Ko ba wanda zamu zarga zargi shugaban ƙasa zamu zarga da Abba Kyari.
Ba za ka yi mutane zargi da baka da hujja ba.
To ai dole ne kowa ya gani a talabijin na Channels an nuna lokacin da shirin service take dambarwa take magangaru kamar tamari chief of staff,
amma wannan ai ba sauti kawai an dai ga hoto ne kawai ana abubuwa wanda aka dauka kamar rikici ne, amma daga baya fadar shugaban kasa ta ce ba wani rikici.
To Alhaji mu yara ne ai kawo da hankalin tunanin mutane ake wannan tarihi, kullun tarihi ba zai manta da wannan katokura da aka yi a gwamnatin da muke ganin gwamnati ta wanka kun mutane. Wannan katokura ko gwamnatin PDP da ta wuce ta Jonathan bata irin kasasaba irin wanda suka yi ba.
Yan uwan Maina dai na cewa an bata masa suna daidai lokacin da hotunansa suka bayyana Abuja na neman takarar gwamnan Borno a 2019. Nasiru Adamu Ilkaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Nasiru Adamu Ilkaya, kamar yadda muka ce muku yau ba za mu samu daman kawo muku labarin wasanni a takaice ba, amma a shakata da wannan kafin bude layukan namu.
Lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. 202-205-2655.
To madalla, mun samu kiran farko daga Bauchi. Wane ne daga Bauchi?
Yakubu Jahun ne yake magana.
To Yakubu Jahun, me yayi ra'ayinka game da wannan batu maudu'in mu na yau?
Ra'ayi akan cin hanci da rashawa.
To baka ma ji abin da za mu yi magana a kai ba kenan, to ka saurara. Muna magana ne yau akan to Bauchi, ga mun sa shi samu kira daga Bauchi. Waye daga Bauchin? Waye daga Bauchi? Ah, kabar rediyon ka kunna ga murya na ina ji ciki to ga mun samu kira daga Katsina waye daga Katsina
assalamu alaikum
wa alaikum salam
sai Hausa bihoyo sai ina muku fatan alkhairi da sabanin ba ni kusa da radio na dai kamo ku ne
mu ma muna maka fatan alkhairi ka saurara ka ji abinda muke magana mun samu kira daga Azare har yau dai waye daga Azare
mallaka ne daga Azare
to malame me ra'ayinka game da wannan maudu'i namu na wannan daren
wallahi ni ma yanzu na bude radio mun san akan me yake
tsaye ko Allah to ka saurara ka ji muna magana ne akan dambarwar siyasar kasar Zimbabwe shin akwai wani darasi da shugabannin mu daura to waye daga daura to mallam Samaila me ra'ayinka game da wannan batu da muke yi
gaskiya mu dai abin da muke so da al'adar ta da shugaban kasa cewa mu dai muna nan ɗan daura mun ji video da mun ga irin abubuwan da yau kana a wannan gwamnati
muna a Nasarawa waye a Nasarawa
sana eh su daga Nasarawa
to eh su me ra'ayinka game da wannan maudu'i namu
gaskiya ra'ayina shugabannin Afirka su darasi da dama cikin wannan abun
kamar
duka mutum duka tsawon shi a mulki sanin cewa eh lallai tabbas akwai ƙorewar lokaci ya zo mar
eh
yawa
wannan
duk inda mutum ya kai ga mulkin shi duk inda mutum ya kai ga mulkin shi wanda ma dai ma je mutum ya bi tsarin katan shi yawa ra'ayina kenan
to mun gode kwarai mallam Yusuf yanzu muna Kaduna waye a Kaduna
assalamu alaikum
wa alaikum assalam
barka da waraka
barka ka dai wane ne ke magana
sunana Abdullahi Lala ce ta tashar mota ta Kaduna tarayyar Najeriya
to Abdullahi me ra'ayinka game da wannan maudu'i namu
to gaskiyar magana game da yanda ake fice na sai a kan magana dawon Abdulrashid Maina a wa'azi suna cewa kamar
wa daura waye daga daura
Ibrahim Babaji ne daga daura
to Babaji me ra'ayinka game da wannan maudu'i namu
ni ra'ayina akan shugaban kasar Zimbabwe
eh
hakika wannan abin zai zama darasi ga shugabanni wanda suke kai a yanzu
yawa kamar yaya
duk da dai shi shugaban wannan ya kamanta tunda ya samu mulki turawa sun amshe musu kaddarorinsu da dukiyarsu shi kuma ya dawo ya maido wa talakawa haƙƙin da ya ba su amma game da shugabanci wannan zai ba da damar cewa shugaba fa yayi tunani ko wata rana wata ran in dai ta tafi ta tafi
wato komai iya ranka dai ka ba fage to mun gode kwarai Babajo yanzu bari mu sake koma Nasarawa waye daga Nasarawa
Nasara Ibrahim Musa ne mutum ba Allah ba
to Ibrahim Musa me ra'ayinka game da wannan batu
wato ra'ayi na akan wani shugabannin Afirka gaskiya sabilla ba sa so sama talakawan Afirka
to hujja
yaya zaki mutum ne shekara 37 yana mulki kuma ya ce wai ƙarshe ina sai ba matansu saboda Allah yana adalci ana yanzu ka duba shugabannin Afirka kaman Kamaru kaman Chadi kaman Uganda Togo kaman Gabon ya abubuwan da ake yi a Afirka ya za a yi a zauna lafiya saboda Allah eh ba wani abin ci gaba a ciki banda kawai mulkin kawai a cuci mutane
to kana ganin akwai wanda tarayya Afirka za ta taka akan ire-iren waɗannan matsaloli
ba za su iya ba saboda dukansu dai ne kowa yana son yi sauyi ta mulki ba tare da yardar mutane su ba an ana cikin yi bibi Burundi bibi Rwanda bibi abubuwan da yake faruwa a Afirka a kashe mutane da zaran kun ce ba ku so duk wannan mutum shekara 93 a duniya har ma bai sabin da yake ba amma yake dole sai ya ci gaba da mulki saboda Allah
kai mun gode kwarai Ibrahim Musa da wannan ra'ayi naka Allah sa shugabanni suna sauraron ka muna Taraba waye a Taraba
Assalamu alaikum Malam Umar ne.
Malam Umar
local Ghana.
To Umar me ra'ayinka game da wannan maudu'i na?
Eh to wato ranka dade kana ji ba?
Eh yallah bai.
Zalunci ne yayi yawa a duniya gaba ɗaya ba ma Najeriya ba.
To.
Eh
me yasa ka ce haka?
To abin da yasa yanayin shugabannin ne yau za a zo a sa ku sha wahala ga rana. Ga yunwa ga kishirwa. Ku je ku kada ƙura akan wanda kuke so a muku alƙawla iri-iri. amma ko daya ba za ku gani ba.
Ikon Allah.
Eh.
To yanzu kana gani akwai mafita?
To mafitan yanzu su su gyara.
To Allah ya sa su gyara Malam Umar. Yanzu bari
mu je. Amin ya Rabbi.
Bari mu je jahar Oshun. Waye a jahar Oshun?
To Suleiman dan basu ne daga Oshun.
To Suleiman me ra'ayinka game da wannan batu? Eh za mu je muna tare da kai Suleiman. Muna tare da kai.
Yawa Suleiman ne dan basu daga nan state.
Eh to me ra'ayinka Suleiman?
Ra'ayina gaskiya shugaban na amma ya haƙura amma a tattauna da zakari mutunci. Ya haƙura shi ne a farka domin haƙuri shi fi mai alheri amma a tattauna a kare mutunci.
To
shi ne shawara ta ga shugaban Afirka.
Shugaban Afto ya yi kuma
to na gode a sai lafiya.
Kuma mun gode. Muna Kaduna, waya Kaduna?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wake magana?
To Mallam Dan Ibrahim Ayawa, barka da kokari kuma barka da hakuri da jama'a, ita hakuri.
To barka ka dai. Za mu je. Wake magana?
Alhaji Musa Garo, mai radio da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya ke magana.
To me ra'ayin ka Alhaji Musa?
Kuma a matsayin masu buga wannan gidan radio, gaskiya kamata al'umma su riƙa sauraron maudu'i kafin mutum ya kira waya, domin tsarewa wani wanda yana da abin faɗe. Idan baka saurara ba, to ba damar da za ka yi magana da wani al'umma za su fahimce ka. To idan baka tafi Zimbabwe, gaskiya shugaban ƙasar Afirka za su samu wa'annan darasi ne a kan irin wannan mutum ya hau mulki shekara 33 a duniya. Kana kan mulki ka ce ba za ka sauka ba. Duk da dai na ji jam'iyyar shi tana magana cewa za ta tsige shi kafin a samu wannan maslaha, ni ma na koyi bayan wannan jam'iyyar tashi. Wannan kwanaki ne ta bashi idan bai sauka ba ta tsige shi domin tabbatar da an yi zaɓe ko kuma a samu shugaban ƙasa wanda za a sa. Amma ba daidai ba ne a ce ka hau mulki dindindin ka zauna a kan mulki wai kai ba za ka sauka ba. To me kake nema shekara 30 da wani abu? Allah ya kiyaye mu. Mallam Dan Ibrahim Ayawa,
mun gode. A tashi
lafiya Alhaji Musa Garo, na gode.
Mun gode Alhaji Musa Garo. Yanzu muna jihar Naija, waye a jihar Naija?
Ibrahim mai wanke hura, mai wanke hula garin mai gode a Kimba.
To Ibrahim, me ra'ayinka game da wannan batu?
To ni gaskiya ra'ayina jan kunne za mu yi ga ɗan majalisunmu da tun daga dai ɗan majalisu zuwa sanatoci zuwa gwamnoni, don saboda duk ire-iren abin da suke mana shi ke jawo musu baƙin jini irin haka, kuma haka ta kasance gare su. To don Allah shi tsoron Allah su rika kwatanta adalci, don rashin adalcin na ba shi ke kawo irin wannan abin da ke faruwa a Zimbabwe. Allah ya kiyaye, ya ra'ayina kenan.
To mun gode Ibrahim mai godiya. Muna Maiduguri yanzu a fadin gwamnatin jihar Borno. Wane ne daga Maiduguri?
Da Maiduguri kuna tare da Ahmadu Bello Sullari daga Maiduguri.
To Ahmadu, me ra'ayinka game da wannan batu?
Ra'ayi na akan shugaban kasar Zimbabwe Robert Mugabe, wannan ya yi shi darasi ga sauran shugabannin kasashen Afirka.
To kamar ya
dadewa a kan mulki ba shi bane, balle har mutum ya ce zai ba da matarsa ta zama ita ce magajiyarsa. Mulkin siyasa ba mulkin gado bane ga shugabanninmu na kasashen Afirka. Na gode.
To mun ma mun gode Ahmadu.
Yawwa yawwa.
To to shi ke iyakan kiran da zamu iya dauka kenan a wannan lokacin. Gobe ma rana ce, idan mun bude layuka a kira, idan mun bada wani sabon maudu'i a bayyana ra'ayoyi. Muna godiya ga waɗanda suka kira.
Ga sharhin Amurka mai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Shekaru biyu da rabi da tsunduma yakin basasa a Siriya, gwamnatin Siriya ta kaiwa al'ummar tahari da makamai masu guba. Ranar 21 ga watan Agusta shekara ta 2013 a Karbaroka da iska mai guba da ke kisa a guta wata unguwa a birnin Damascus da ke ƙarƙashin ikon 'yan tawaye. Babu tabbacin adadin mutanen da suka mutu. Akwai saɓani a adadin da ake bayarwa na mutanen da suka rasu, da ake sa adadin tsakanin mutane 300 zuwa sama da 700. Sai dai abin da ba a taɓa ba a kai shi ne gwamnatin Bashar al-Assad ce ke da alhakin harin. Akwai shaidar cewa gwamnatin Siriya ta yi amfani da makamai masu guba kan al'ummarta kafin harin da aka kai a Ghouta da kuma bayan watan Agusta shekara ta 2013. Saboda haka, domin ganin an hukumta waɗanda ke da alhakin wannan kisan kan a watan Agusta shekara ta 2015, Kwamitin sulhu na mulisit dinkin dunia ya aminche da kudari lamba ta 2235. Kudari nya kafa chibiyar haramta amfani da makamai masu guba da kuma kafa kwamitin bincike na haɗin gwiwa da ake kira jim a takaice da nufin gano waɗanda ke da alhakin har-haren. Ranar 26 ga watan Oktoba, wannan kwamitin na ƙasa da ƙasa mai zaman kansa ya ba da rahoto cewa yana da gabagadin cewa jamhuriyar daular larabawa ta Siriya ce ke da alhakin sakin iskar gas a Khan Sheikhoun ranar 4 ga watan Afrilu shekara ta 2017. Wannan ya keta doka ƙasa da ƙasa da ya hada da taron da ya haramta amfani da makamai masu guba. A sanarwar haɗin gwiwa ta 8 da aka fitar a watan Nuwamba, sakatar ma'aikatar harkokin wajen Amurka Rex Tillerson da takawaransa na ƙasar Britaniya Boris Johnson da na ƙasar Faransa Jean-Yves Le Drian da na ƙasar Jamus Sigmund Gabriel sun yi alawade da hare-haren sun kuma buƙaci gwamnati Siriya ta daina amfani da makamai masu linzami ba tare da ɓata lokaci ba. Gwamnatin Assad kuma ta sanar da ƙungiyar haramta amfani da makamai masu guba dukkan makaman masu guba da ta mallaka. Ɗaukar kokwaran matakin ƙasa da ƙasa yana da muhimmanci yanzu wajen hukumta waɗanda suke da alhakin hare-haren da yi wa mutanen da harin da ya shafa adalci da kuma hana aukuwar waɗannan hare-haren nan gaba. Sanarwar ta ci gaba da cewa bayan wannan rahoto, kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya da mambobinsu suna da alhakin kare ƙudurin da aka zartar da ya haramtawa gwamnatoci yayata haɓakar makamai da kuma ganin sun mutunta yarjejeniyar da suka cimma a lokutan baya. Shirin murya Amurka kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Idan kana da wani bayani sai ka rubuta zuwa ga editorials ta VOA Washington DC 20237 USA. Zaka kuma iya yin tsokaci ko kuma ganin wannan sharhi a shafinmu na internet www.voanews.com/editorials.
To madalla a gaida Abdulaziz Adli Toro da ya gabatar mana da sharhin murya Amurka. Yanzu kuma mun zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai, amma wannan kara a takaice.
Shugaban Zimbabwe Robert Mugabe, wanda ya dade yana mulkin kasar, ya yi kunnen kashi ga wa'adin da aka bashi zuwa karfe 12 na ranar Litinin da ya yi murabus ko a tsige shi. Mugabe a wani jawabin da ya yi a talabijin ranar Lahadi ya ce ba shi da niyyar sauka daga mulki. Miliyoyin 'yan kasar ne suka saurari jawabin ta rediyo da talabijin da tsammanin cewa za su yi bikin ganin ƙarshen mulki kama karya na shekaru 37 ƙarƙashin Mugabe. Babu tabbas kan makomar 'yancin rani da wasu masu gudun hijira su 40,000 daga ƙasashen Afrika da ke Isra'ila bayan da wakilan Majalisar Dokokin ƙasar suka amince da wani daftari na tusa ƙeyarsu daga ƙasar. Rundunar sojojin ruwan Argentina ta ce wata ƙungiyar ƙasa da ƙasa ta ƙara azama wajen neman wani jirgin ƙarƙashin ruwa na ƙasar da ya ɓace a makon da ya gabata a yankin kudancin tekun Atlantika. Amurka za ta sake saka Koriya ta Arewa a jerin ƙasashe masu tallafa wa ta'addanci, mataki da zai ƙara matsin lamba ta fuskar kuɗi da diplomasiya ga gwamnatin ƙasarta ta kama karya.
To madalla, da takaitattun labaran mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa. Yanzu sai kuma gobe da safe a ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin, ciki ko har da shirin tsakamai wuya na Aliyu Mustafan Sokoto. Yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa, musamman Hafsat Maina Muhammad taimaka domin gabatar da shirin, da Jules Gresham ta ba da umarni da injiniyanmu Justin Tweet. Ni Ladan Ibrahim ake cewa ku kwana lafiya, mun kuma mu ƙarasa wani lafiya da alheri.